Jami'an tsaron Najeriya sun jima suna shiryawa jama'a kasar cewa sun shirya tsaf ga kare rayuka da dukiyoyin jama'a, sai dai har yanzu matsalar a wasu wurare sai ƙara haɓaka take yi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, yankin gabashin jihar shi ne ya jima cikin matsalar kafin ta bazu zuwa wasu yankuna, kuma har yanzu batun bai sauya ba, kamar yadda tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni kuma yanzu mai baiwa gwamnan Sokoto shawara na musamman Abdullahi Muhammad Tsamaye yake cewa
gaskiya har yanzu suna kai mana hare-hare. Akwai wanda aka kai wani tsau da ake ce na ɗan gawo, wanda suka kashe wani mai ɗori wanda aka ce ba Alhaji Aiwa da surukin shi, kuma suka tayar da wasu. Na ɗaya yanzu abin da an fatan mu jami'an tsaro waɗanda muke da su can su ƙara azaba.
Anata Hauje, rundunar 'yan sandan Najeriya, ta ce tana sane da matsalolin na rashin tsaro, shine ma yasa yanzu take bitar yanayin tsaro don ƙara kimtsawa ga tunkarar lamarin. A cewar kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto, Muhammad Usainu Gumel.
A shugaban 'yan sanda na Najeriya, IGP Usman Alkali Baba, a kuma ba da umarni na kowa ya koma hurumunsa ya tabbatar da ya inganta tsaro. Wannan biki na Krismati da yake gabanmu da na sabuwar shekara shi ma an gudanar da shi a kowane yanki zaman lafiya. So akan haka ne na tara shugabannin 'yan sanda, wato DPO, DPO, area commanders da sauran shugabannin unit na 'yan sanda don mu tattauna mu shawarta yadda za mu tunkari wannan aiki.
Duba da cewa lokacin bukukuwan Kirsimeti na ƙara matsowa, yasa na tuntuɓi shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista mazauna a Sokoto, Rabaran Faza Nuhu Iliya, ko ya suke ganin shirin da 'yan sanda ke yi na ƙara samar da tsaro a lokacin bukukuwan na Kirsimeti.
Abinda muke bukata daga resu su ƙara ƙaimi, su ƙara ƙwazo, saboda wannan lokaci ne da mutane kala-kala wanda ba a san ko su waye ba suke suna iya zuwa ko'ina. So kamar da suka saba suna kokari su jama'a tsaro. Amma za mu buƙaci su ƙara kokari kamar yadda suke.
Wannan na zuwa ne lokacin da iyalan jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu a bakin aiki ke cewa rayuwa tana yi musu ƙunci saboda rashin masu kula da yi musu hidima. Kamar yadda Nafisa Muhammad ta bayyana.
Adamu Shanusi, shi a mai gidana shi aka tsara su makami. Ya tashi daga wurin aiki zai koma gida. Ha ya kira ni cewa gashi nan zuwa. Muna nan muna jira. Mun ta kira waya ba samu ba. Sai gari waye. So nan muka ja kashe mu je mu duba shi specialist. Shi na da mai cikawa. 2018. So muna nan haka nan dai. Muna nan da yara. Amma komai ba mu samu ba yanzu.
A kan lura da hakan ne, yasa kungiyar matan jami'an 'yan sanda ta yanke shawarar tallafawa wasu daga cikin matan da suka rasa mazajensu ta hanyar koya musu sana'o'i don samun dogaro da kansu da kuma basu tallafin abinci. Aisha Muhammad Gumal ita ce shugaban kungiyar a jihar Sokoto.
Kamar yadda yanayin insecurity ke tafiya yanzu, sanin kowa ne mazajen mu suna cikin hadari. Ko wanda lokaci aka fita za a dawo yau babu wannan gobe babu wancan. Ana barin mata da yara cikin hadarurruka na rai babu. Aka ga family ga sanan uwa babu, yaya ba mai taimako. To wannan yasa state government ta taimake mu ta ba mu wannan relief materials. Domin mu basu ko ba komai su samu su ɗan yi celebrating Christmas da New Year a cikin kwanciyar hankali.
Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da ɗaukar rayukan jama'a da tarwatsa tsagaruruwa tare da kawo asarar dukiya mai yawa, duk da yake mahukunta na kan ƙoƙari na magance matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.